وشريعته جاءت بتعطيل مفاله وتكميلها وتعطيل مفاصل وتقليلها. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع، فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون شيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص به أحد من أئمة المسلمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة يمتشي نلا نرلي تنم نور وطني يو شاء أكو katalan kina wajen da tun da kuka ce shida mubarshi a sabani a yau ranar litinin 12 ko kuma 13 ga watan jumadal akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma yazo daidai da 16 shi ma akwai kauli na biyu 16 ga watan 6 miladiya ta 2009 a wannan majalis ta 2008 a wannan majalis ina mu na mako cikin karatun littafi mai suna ka'idatul jalila fi tawakkul wal wasila wallafar abul abbas احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي وانت يبر الدنيا هجر الرايك صلى الله عليه واله وسلم سنه 728 وانا كما شيء مجلس منا 48 ما لن يتي قلت فهذا الدعاء ونحوه وانا الدعاء تبقى من تيرتع wace addu'a kenan addu'ar da ta gabata a cikin wannan asar da Ibn Abi Dunya ya rawaito shi a cikin littafin sa Mujabu Addu'a wanda aka ce Abdul Malik Ibn Sa'id Ibn Abjur shi ya koyar da wani mutum ya faɗe shi ne ya rawaito shi daga wani mutum wanda ba a faɗi ko wane ne ba. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني من بابي وأن الدعاء دمك من تيرتع وأن الدعاء لا تزود سيجر أسألك بنبيك اللهم إني أسألك بنبيك ko ta zo da sigar atawajjahu ilayka bi nabiyyika. Irin wannan siga an same ta a cikin addu'ar wasu daga cikin magabata, wani kila an Ahmad ibn Hanbal fi mansaki al-Marruzi, kaka ce al-Marwazi, akwai al-Marwazi, akwai al-Marruzi, bambancin su kawai zayin ne. Shi al-Marruzi shine bizal, shine wanda yanzu kake gani a wannan a gabanka. Al-Marruzi nisba ce zuwa ga wani gari da ake kira Marwin Rus. Akwai kuma Marwin Quratan ko Marwin Shahijan. Dukkaninsu suna farawa da Maru. Idan Marwin Quratan ne sai a ce Marwazi, idan kuma Marwuz ne shi ne a ce al-Marruzi. Bambancin su kawai wancan zayun ne, zaira, wannan kuma zalun ne. An gane ko? Wani kala wani kila an Ahmad ibn Hanbal fi mansaki al-Marruzi at-tawassulu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi du'a'i. An nakalto daga Imam Ahmad a cikin littafin ayyukan hajji wanda al-Marruzi ya tattara, an nakalto cewa Imam Ahmad ya yi tawassuli da annabi a cikin addu'arsa. Wala ha anhu akharuna, wasu suka ce bai halatta a yi tawassuli ba, a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'a ba. Ibn Taymiyyah ce fa in kana maqsudul mutawassilina at-tawassul bil iman bihi wa bi mahabbatihi wa bi mawalatihi wa bi ta'atihi fala nizaa baina al-fa'ifatayn. Idan maqsudin mafiin tawassulin shine tawassuli da imani da mutun yayi da annabi sallallahu alaihi wasallama, ko soyayyar da yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ko biyayya da yake yi masa da koyi da shi da yi masa da'a, idan wannan mutum yake nufi da tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake atawassalu bika, yana nufin bil imani bika, atawassalu bi ta'ati laka ko bi ta'ati iyaka, atawassalu bi muwalati iyaka, idan wannan mutum yake nufi fala nida'a bayin ta'ifatayn, to babu jayayya tsakanin mai su cewa ayi da masu cewa ka ayi. Masu cewa ayi suna nufin imani, tawassuli da imani, ko tawassuli da da'ar mutum da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ko tawassuli da soyayyar da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallama. To kaga wannan tawassuli ne mutum yayi da aikin sa, tawassuli ne yayi da wani babban aiki cikin ayyukansa, wanda shine imani da annabi sallallahu alaihi wasallama, shine yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a, shi da yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya. Wannan aiki ne babba daga cikin ayyukan musulmi, ya halatta ka yi tawassuli da aikinka. Saboda haka waɗanda suka ce atawassalu bi nabiyyika, in suna nufin wannan, to wannan babu jayayya tsakanin masu cewa ayi da masu cewa kar ayi, domin masu cewa kar ayi suna nufin tawassuli da zati ko tawassuli da jahi, domin wannan tawassuli ne bil ajnabi, kana yin tawassuli da wani abin da ba ka da alaka da shi. Zati na annabi sallallahu alaihi wa sallama na shi ne, amma imanin da kai da shi wannan aikin ka ne, kuma kana roƙon Allah ne ka nemi kusanci da shi da aikin da kai kai, ba da aikin da wani yayi ba. To shi ne Ibn Taymiyyah ya ce wa in kana maqsuduhum at-tawassul bi zatihi fa huwa mahallu lizai. Idan maqsudin masu tawassuli din suna nufin tawassuli da zatin sa, to wannan shine mahallin jayayya, wannan shine wasu suka ce ayi, wasu suka ce kada ayi. Amma tawassuli da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da soyayyar mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan babu jayayya, kowa da kowa ya yarda cewa halal ne, ya halatta ayi tawassuli da wannan. Wa ma tanaza'u fihi yuraddu ila Allah war rasuli, abinda kuma duk aka samu ja'in ja da turjiya a kansa, wani yace ayi, wani yace kar ayi, wani yace ya halatta, wani yace bai halatta ba, wannan ya kamata ko ma ya wajaba a mayar da wannan abin da ake jayayya akan sa zuwa ga Allah, wato zuwa ga Al-Qur'ani, zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato zuwa ga sunnarsa sallallahu alaihi wasallama. Wato wajibi ne idan aka yi jayayya akan abu, wani yace da kyau, wani yace ba kyau, wani yace sunna, wani yace bid'a, wani yace haram, wani yace ba halal. To idan aka samu wannan jayayya sai a koma ga Allah da manzonsa, su za su raba gardama. Fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul. To wannan shine mahallin nida'i, at-tawassul bi zatihi sallallahu alaihi wasallam. Wasu sun ce jaza, wasu sun ce lam yajuz. To sai a mai da wannan abin da aka yi jayayya akan sa zuwa ga Allah da manzonsa. وليس مجرد كون الشيء حصل به المقصود يدل على انه سائغ في الشريعه با وي kawai dan abu da mutun zai yi ya samu biyan bukatar sa da shi ba wannan samun biyan bukatar yake nuna abin ya halatta ba a kana iya kai abu ka samu biyan bukata amma kuma abun haramun samun biyan bukatar ka ta karkashin wani abu ta karkashin aikata wani abu ba shi yake nuna aikin da kai halal bane يقول فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه تداما سوتاري أكن سامو دقسك متاني ودن وند أيضا زي جي الدعاء يروكي توراري هو يروكي وسمه لكيب الله با هما يسامو بيا مقاشر أنا سامو ودن mutum ya roƙi tauraro ko ya roƙi aljan ko ya roƙi bishiya ko ya roƙi shehi kuma buƙatar tasa ta samu wannan abin da ya ba shi yake nuna abin da ya halal bane samun biyan buƙatar sa ba shi yake nuna aikin da ya halal bane yace wa ba'd an-nasi yaqsidu ad-du'a inda al-awthal wal-kana'is wa ghayr zalika wa yad'u at-tamathil allati fil kana'is wa yahsulu ma yahsulu min gharadihi yace wasu wani daga cikin mutane zai iya nufar gumaka da addu'arsa ko ya yi addu'arsa a toci-toci ko wani wannan ko ya roƙi wasu bitum-bitumai allati fil kana'isi waɗanda aka gina su cikin toci-toci sai ya roƙe su wa yahsulu ma yahsulu min gharadihi kuma ya samu biyan bukata sau nawa matsafa sukan yi tsafi kuma tsafin yayi wannan ba shi yake nuna halaccin tsafi ba sau nawa ƴan rufa'ido sukan yi rufa'ido kuma su ci nasara wannan ba shi yake nuna halaccin rufa'ido ba wa yahsulu ma yahsulu min zaradihi wa ba'd an-nas wasu mutane yad'u bi adiyati muharrama bi ittifaqil muslimin wani zai yi addu'a addu'a da take ta haramun shi bai halatta ya irin wannan addu'a ba kuma ya samu biyan bukatarsa ya ubangiji fitan nan da zai yi yace ya ubangiji fitan nan da zai yi da daddaren nan Allah ya hore masa wata giya da dada kuma ya zai samu wannan addu'a kaga haramun ce domin yana roƙon abin da yake haramun amma samun wannan buƙatar tashi ba ita ce za ta nuna abin da ya yi kyauta ba ba ita ce za ta nuna abin da ya yi daidai ya yi ba wa yahsulu ma yahsulu min gharadihi fa husulul gharadi samun biyan bukata bi ba'dil umuri da wasu al'amura ta hanyar yin wasu addu'o'i ta hanyar yin wasu ayyuka wannan la yastalzimu ibahatahu ba shi yake nuna halaccin abun ba wa in kana al-gharad mubaha ko da kuwa abin da zaka samu halaccin ne mutum ya roki gunki domin ya samu abincin da zai ci mutum ya samu abin da zai ci a rayuwarsa ba haramun ba ne amma kuma roƙon gunki ko ta hanyar aljanu wannan kuma haramun ne wato manufar ta iya zama ba haramun ba ce mutum ya yi addu'a Allah ya bashi gida ba haramun ba ne ya samu gida to amma in ya yi addu'ar da ba ta kamata ba ya je gun bokaye ko ya roƙi aljanu ko a bashi wani abubuwa na rufa'ido ko na sihiri domin ya cimma buƙatarsa halarcin buƙatar baya nuna halarcin aikin da ya yi وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون مفسدة راجحة على ما قد يكون مفسدة يا كما تقول قد تكون مفسدته راجحة على مصلحته يا كما تقول إذا ما كان يا كوكي يا قد يكون فيه هكيك أو جنكا تو أنا ديني مو باب فيه ديني قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته wannan daidai ne ko dai zama haka ko ya zama katta ko da maslahatu rajihatan ala maslahati wannan ma in ya zama da yake haka daidai ake duk yadda ka ga dama amma tun daga wannan nuskar ta ce fihi to ka sa fihi duk kawai ka huta kada ya kunu fihi maslahatu rajihatan ala maslahati ta yu a samu barnata ta rinjayi maslahata والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتقليلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ولا إذا قائدة تبقات الشريعة قباتها شريعة كتوكب دع الله يتوكر أدولا تكا دع يكون قوة النبي دعيتا شريعة دع الله يباو قوة النبي يتوكر دعيتا قوة للتاز يكنسى تأتكم قوة الدين تازوني ولا قائدة تازوني domin tabbatar da maslahohi da cika a kawo su a tabbatar da su kuma a yi ƙoƙarin su cika sannan kuma ta zo da rusa babtada da rusa duk abin da yake ɓarna ne cutarwa ne wata ƙaliliya da ƙaranta su wato ko dai ta kawar da su gaba ɗaya idan haka zai yiwu inda ba zai yiwu ba kuma to a rage yawan don haka duk abin da za ka yi a cikin wannan shari'a to kai ka san cewa abin nan da za ka yi tahsilul maslaha za ka yi ko takmilul maslaha izalatul mubtada za ka yi ko ta'tilul mubtada ko kuma ya zama da taqlilaha za ka yi wato har ko da yaushe idan abu ya tattari maslaha sannan kuma ya tattari mubtada to ana kokarin gabatar da ijiye ko kusar da mafsada ne akan samar da maslaha wato abu ne guda ɗaya amma ya kunshi ta wani ɓangaren akwai maslaha ta wani ɓangaren kuma akwai mafsada akwai ɓanna to ana duban janibin kawar da ɓannan ne ba tabbatar da maslaha ba sai idan ya kasance mafsada ɗin ƴar kaɗan ce maslahar ta fi yawa to akan iya haƙurewa ƴar mafsada kaɗan domin a samu maslaha mai yawa an gane ku akwai abin da zai yiwu akwai maslaha a ciki ta fi yawa amma kuma in aka yi shi akwai mafsada to sai dai maslahar ta fi yawa a ciki to ana ƙoƙarin a nan a tabbatar da maslahar mai yawa ko da ko za a faɗa cikin mafsada ƴar kaɗan misali kafirai ne suka yi garkuwa da wasu ƴan rari cikin musulmi an yi garkuwa da wasu daga cikin musulmi sannan kuma da suka yi garkuwa da su sai suka dinga yi muku aman atilare aman wuta suna ta karkashe kun yi naku aman wuta ta za ku iya kashe musulmin da suke tattare da su an kuma ko kare su to kuma za ku kare karshe su kashe ku ko su kashe wanda suke hannu su sai a ce a nan akwai mafsada wajen a buɗe musu wuta domin za a kashe wane da wane kuma an san ana tare da shi ɗan uwa ne to amma kuma aka kyale su ba sadar da za ta faru sai ta rike su ɗin da haka akwai maslaha mai girma wajen buɗe wutar domin a kawar da wata mafsada mai girma to a nan sai a sadaukar da waɗancan wato a yi layyada su su yi shahada fi sabilillah da haka koda da wutar ku musulmin aka kashe su a nan sun yi shahada ba a cewa dan musulmi ne ya kashe shi ba shahada ba a'a an kashe shi ne wajen gwagwarmaya da rubuta addinin Allah suna lokacin da lokacin yaƙi da Musaylamatul Kazzab yaƙin da aka yi da Banu Hanifa mabiya Musaylamatul Kazzab ma'arakatul Yamama lokacin da Musaylama da ya ga an fi ƙarfinsa saboda haka shi da rundunarsa sai suka zo suka shiga wani lambu wanda yake da gaduwa suka rufe kofa aka rasa ya za a yi ga su sun shiga tun ɓuya wanda daga baya idan musulmi sun juya sun tafi sana iya yi wa kukan kura su biyu ta baya su yi musu kisan mamlike. To shi ne a lokacin kuna tuna Al-Bara' ibn Malik ko? Ya ce a hakci ne ko? Yawwa. Ya ce a dora shi a kan abin da a kan garkuwa ainihin a daga shi a jefa shi tsakiyarsu. Idan aka jefa shi tsakiyarsu shi zai buɗe ƙofar musulmi su shiga. Kaga akwai mafsada cikin jefa shi. Yawa ana iya jefa shi ta kashe shi ma ko wataƙila ba zai iya buɗe ƙofar ba. Amma kuma akwai maslaha babba ta ga cewa an murkushe waɗannan ƴan tawaye waɗannan ƴan azzalimai za ka sai aka yarda cewa a jefa shi. An gane ko? To kaga na akwai mafsada amma kuma maslaha da za a cimma ta fi yawa ta fi girma dan ai asara ta shi kadai amma musulmi su yi nasara a wannan tarabbata da ake yi na yakin da idan ba a yi nasara ba to watakila karshen musuluncin ma ya zo kenan tunda an yi kusan duk ana ta kokarin a yayin da a koma kafirci saboda kaga aka yi da aka jefa shi da wannan ne wasu daga cikin malamai a yanzu suke fatawa ga ƴan kunar bakin wake waɗanda suke kunar bakin wake a irin ƙasa kamar irin Falastinu inda gaba ɗaya an kukkulle musulmi ba yadda za su yi su motsa kuma kullum kiskashe baki. To wasu daga cikin malamai na wannan zamanin waɗanda suka halatta wannan sukan ce idan ya kasance su kamar mutanen Falastinawa cewa ba su da wata kafa amma an sa musu takunkumi ta gaba ta baya a ta ƴan uwansu Laraba sun sa musu takunkumi sannan kuma Yahudawa kullum aman wuta suke musu dan sama da ƙasa suna kiskashe musu jama'a. Tun da ba su da wata hanya sai wannan kundin balar su je su kundin balar matukar sun fahimci cewa kundin balar za su san su samu sararawa su je su. To wannan irin wannan abubuwa da suka faru a tarihi shi yasa wasu malamai suka yi fatawa da wannan duk da cewa wasu suna ganin rabin mu'mini yana da tsada kwarai da gaske bai kamata ya yi irin wannan gonar bakin waken ba. Amma aka dubi wanda aka zagaye shi ta ko'ina in ma bai kunar bakin waken ba za a zo har gida a kona shi. To da a zo a kona shi haka nan a banza a arha gara kafin a kona shi din shi ya kona kansa amma ba shi kadai zai tafi ba. An gane ku? To kaga ana akwai mafsada ta salwantar da ran mu'mini amma an ga cewa akwai kuma wata maslaha ta a firgita abokin gaba wanda ya hana ka sakat ya hana ka walawa ya hana ka motsawa ya biyo ka har fatar gidanka har tsakiyar ɗakinka ya kashe ka. Sai to akwai kokarin nikayatu bil adu. To shine abinda shari'a ta zo da shi ta zo da tahsilul masalihi wa takmiluha ta zo da ta'qulul mafasili wa taqliluha. Akwai sanda zai zama abu mafsada ne wato barna ce gata nan ba a da hanyar da za a iya kawar da ita gaba ɗaya ba mu da hanyar da za mu rubuta kawar da wannan barnar gaba ɗaya. To amma kuma akwai wasu ƴan hanyoyi da za mu karanta barnar ta zama kaɗan mu rage mata yaɗuwa. To maimakon mu ce sai dai mun samu hanyar da za mu kawar da ita gaba ɗaya a'a maimakon haka sai mu ɗauko hanyar da za mu rage ta ba za mu iya hana ta gaba ɗaya ba amma kuma muna da hanyar da za mu yi mu rage mata kaifi mu rage mata ainihin tasiri to sai mu ɗauki wannan hanyar. A nan ne kan wasu wato wasu suke kulla kansu da gangan za ka ga wani lokaci abu ne ya zo ya faru ko yana faruwa duk tunaninmu sai yadda za mu kawo ƙarshen abun ya ƙare ba mu samu hanyar da za mu kawo ƙarshen abun ba. Wasu sai su ce a ci gaba da tunanin ya za a kawo ƙarshen abun ba za su yi tunanin kuma ya za a rage abun ba. Wani in ka ce a'a mu yi kokarin yadda za mu rage abin sai ce a'a kana so abin ya samu gindin zama kenan sai ya shiga rigima da kai wanda ko ba haka bane. Taqlilul mafasid aula min tarkiha maimakon ka barta ta ci gaba da yaduwa to yi kokari ka rage mata kaifi. To shine nan Ibn Taymiyyah yake cewa wa shari'atu ja'at bi tahsilil masalih وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والا idan ko ba haka ba in baka yadda da wannan ba fa jami'ul muharramati dukkan abubuwan da Allah ya haramta duk wani abu da aka ce haramun ne min shirki na shirka wal kamri da na giya wal maisiri da na ainihin chacha wal fawahishi da ayyukan alfasha wal zulmi da zalunci qad yahsulu li sahibihi bihi manafi'u wa maqasid da yin waɗannan abubuwa ko wasu daga cikin waɗannan abubuwa zai iya samun amfanin nuka ko wasu manufofinsa su tabbata ta hanyar yin wannan abu da za a ga wani tsafi yake yana samun kuɗi kuma amma abin da yake haramun ne bai halatta ba kuma shi yana ga yana samun biyan bukata mai shan giya yana ganin giyan nan ya sha tana fitar masa da duk wata damuwa ta tashi shi a duniya yanzu kawai ba wani bakin ciki tattare da shi ba haka shi yana ganin akwai amfani a ciki ya salo na ka adal kabri wal maisiri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min nafihima haka mai chata sai ga ai ta hanyar chata da yana samun kudi a arha a banza a wofi a bagwas ba tare da ya wahala ba sai ga akwai amfani ta hanyar wannan chatan amma kuma wannan ba shi zai nuna abin da yake haramun ba halal ba لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالح هذا الله ورسوله أنا سهل شور وأن أبو هو برند تكي شكنسو سافل جاي أكب مصلحة تكي شكنسو شيء ساء الله دمان زرس سبحانا الله دمان زرس سبحانا وأن أبو هو تبوج تسن شور برند تكي شكي سافي مصلحة تكي شكي كما أن كثيرا من الأمور kamar yadda za ka samu da dama daga cikin al'amura na ibada kal ibadati kamar ibadoji wal jihadi da jihadi wa infaqil amwali da tiyar da dukiya fi sabilillahi fat takunu madarratan mutum ya iya tutuwa ta hanyar haka wato mutum ya iya ainihin samun gajiya ta hanyar azumi sai ya tashi da azumi amma kafin ya kai ya galaɗaita wannan ba shi zai sa a ce kada ya azumi ba a ya azumi matuƙar dai zai iya kaiwa ba rashin lafiya zai yi ba zai je sha wahala amma kuma zai kai lafiya lau haka akwai madarra tattare da wannan amma kuma amfanin da yake ciki ya fi madarra din yawa sai shara ciki a yi wannan ko haka nan misali a cikin aikin hajji mutum zai fita aikin hajji na farko zai kashe makudan kuɗi wani abin da ya mallaka ne ma gaba ɗaya zai tattara ya bayar wani jarin sa ne zai ɗauka kacin kuma bai bayar sai zai cutu in ya dawo ya gan shi gaba ya ba jari kuma sai ya kokarin tara wani a zai ji ba daɗi amma ai aikin Allah zai yi akwai amfani a ciki da yawa akwai lada mai yawa a ciki akwai neman yarda Allah a ciki sannan in ya je gurin aikin hajji dan ma zai yi ta gamuwa da wahalhalu tun daga iyakar din Jidda ya fara ganin ainihin wahala iri-iri ya fito Jidda ya ɓace sai ya wahala ya yi ni yana yawo kafin ya gane garin abin nan masaukinsa ya je Madina dan ma ya wahala a je wajen abin nan ayyukan hajji din su kansu tun daga wajen tawafi a tumurmushe shi ya sha wahala kafin ya yi zagaye dan guda bakwai cinyoyinsa da gabansa gaba ɗaya su ta ciwo ya yi zazzaɓi bayan ya gama amma wannan ba zai hana shi aikin hajjin ba kuma saboda amfanin da yake ciki ya fi madarar da yake gamuwa da ita ballantana uwa uba shi hali inda ma mutum zai rasa ransa gaba daya a ce to tunda za a mutu bai kamata a yi jihadi ba a nan maslahar yin jihadin ta fi mafsadar da take cikinsa saboda haka ana duba maslaha ne idan ta firin jaye sai a ce to ai abu maslahar ta tafi mafsadar rijiyar idan sun daidaita to a nan ne ake kaɗe mafsadar a kan tabbatar da maslahar amma in maslahar tana da yawa mafsadar yan kaɗan ce to sai a haƙura da mafsada ta dan a samarwa da kai maslaha din haka nan idan ya kasance abu akwai amfani a ciki amma kadan mafsadar ta fi yawa to sai a haramta shi kamar yadda aka haramta giya aka haramta chacha aka haramta zalunci ta cewa mai zalunci zai yi yayin da ya zalunci da dadi zai yi ko ya kwaci kayan wani ya cinye kayan wani ya yi ma wani ko wallahi yana ganin ya samu abin da yake bukata cikin ruwan sanyi sai ya ji daɗi ya ce akwai wani amfani da ya tabbatar wa kanta sama kuma mafsadar da ke ciki ta fi yawa sau da biyu ko da babu komai a cikin abin da ya yi sai hushin Allah da ya dawo kanta da zuwa ga ubangiji da zai yi da haƙƙin wani a wuyansa ko wanda ya isa yanzu cewa ya kamata ya bar zaluncin nan, wannan abin da yake samu na amfani na wannan lokaci ne kadan. Mazinaci misali, lokacin da yake zinar sa zai je ai morewa yake gani yake ya kowa ma wayewa shi tunda ya gane yadda zai yi zina, yadda zai rufe ƴan mata, yadda zai kaza, yadda zai kaza, wannan ɗan maslaha da zai samu, wani amfani da zai samu har ya ɗan lokaci ɗan ƙanƙani. Amma irin abin da yake tilawa kansa na zunubi na alhaki wanda zai je gaba da Ubangiji ba a kansa, wanda Allah maɗaukakin sarki zai iya kama shi a dalilin wanda ya kona shi da wutar jahannama, kaga wannan mafsada ɗin ta fi girma. Saboda haka maslaha idan ka ɗance a cikin abu mafsada tana da girma, to shari'a gaba ɗaya tana cewa a yi haƙuri da abu, ko da kasan za ka samu ka yi haƙuri domin ka kauce ma waccan mafsada ɗin. Idan kuma maslaha ce ta fi yawa, to shari'a takan ce a yi abun koda da mafsada ɗin a ciki a yi haƙuri, wannan mafsada ɗin babu damuwa, a rufe ido, maslaha ɗin da za a samu ta fi yawa. To kusan dukkan al'amura haka suke, dukkan al'amura haka suke. In ka auna za ka samu akwai mafsada, akwai maslaha, sai dai wani ku kaga mafsada ta yi yawa, maslahar kaɗan, to a bar abu. Wani ku kaga maslaha ce ta fi yawa, mafsadar kaɗan, to sai a abin nan, sai a yi aikata abu. Wani ku kuma su daidaita, to a yayin da suka daidaita, to ana gabatar da ije mafsada ɗin akan jawo maslaha. Shine yace lakin lamma kanat maslahatuhu rajihatan ala mafsadatihi amara bihi ash-shari'u. Sai dai kasancewar waɗannan abubuwa kamar ibada, jihadi, ciyarwa fi sabilillahi, duk da cewa akwai ɗan tutuwa kaɗan a cikinsu, amma maslaha da ke ciki ta fi rinjaye a bisa mafsadar da take ciki, to a dalilin haka ne yasa shari'a ta yi umarni da wannan. Fa hadha aslun yajibu i'tibaruhu. Ibn Taymiyyah yace wannan ka'ida ce da ya wajaba a riƙa la'akari da ita a cikin dukkan al'amuranka, a cikin dukkan harkokinka na yau da gobe, ba wai kadai harkar addini ba, harkar ka ta yau da gobe, ka dinga auna mafsada da maslaha, ka dinga auna wannan. La iyaka wani lokaci akan samu kwakwale su samu bambanci wajen auna mafsada din da maslaha din. Wani ya iya kallon abu ma ya ce duk mafsada ne, wani kuma ya kalle shi ya ce duk maslaha ne, wani kuma ya ce a akwai mafsada akwai maslaha. Ya yi shi yasa a mitin, in aka zauna mitin ake son masu tunani iri biyu, da wanda zai sa baƙin madubi da wanda zai sa farin madubi, to za wannan zai ta kawo ɓarnar da take cikin abu, mai baƙin madubi kenan, mai farin madubi kuma kullum shi maslaha zai ta kawowa, shi kuma baya gano mafsada ɗin. To sai a samu ko masu hankali sai su haɗa da wannan da wannan, ina nufin su ma masu baƙin madubin masu hankali ne, kada sai shi baƙin madubi da hankali, sai a samu kuma wasu a tsakiyar su kuma. Su kuma sai su haɗa wannan su haɗa wannan sai su auna. To kai mai baƙin madubi mai kake cewa ai kaga abin nan idan muka yi shi fa za mu gamu da kaza, a rubuta za mu haɗu da kaza, za mu yi ta lissafawa, lissafa abu 10 zuwa 20. Sai kuma mai madubi fa mai ta hango ce a muka yi abin nan za mu cimma nasara iri kaza, za mu cimma kaza, za mu cimma kaza, za mu cimma, shi ma ya lissafa, wataƙila ya lissafa 5 ya tsaya nan, wancan kuma ya lissafa 20. Kai haka zuwa ka duba 20 din da aka kuma da gaske abin nan zai iya jawo waɗannan mafatihin, to kaga anan sai mai farin madubi a hakura, ko sai a daura aibin bakin madubi, a'a bai bakin madubi da ya tashi sai ya kawo mafsada kwaya biyu ko uku kawai, aka ce sai mai yace ni dai daga waɗannan dai su ne kawai abin da yanzu dai na tudu. A baki lokaci ya ƙara tunani, ya ƙara tunani, ya sa madubinsa ya hange, ya hange ƙarshe dai ya ce dai kai ba da wasu dai ukun nan dai ina ga su ne. Wanda mai marar madubi ya kawo maslaha wajen 20, a zai ce to ina ga wannan mafsada ɗin guda uku ɗin da ka faɗa bai kamata a dalilin ta mai atarar wancan maslaha ɗin duka guda 20 ɗin ba, to kaga sai a rinjayar da wannan. Ko kuma a samu tun daidaita, wanda ya kawo mafsada 10, wanda ya kawo maslaha 10, kaga anan sun da an dubi cewa eh mafsadan nan da ya faɗa haka ne, wannan ma maslahan nan haka ne, to anan a gabatar da ijiye wannan mafsada ɗin ta fi a jawo maslaha 10, ka ijiye mafsada 10 ta suka jawo maslaha 10. To shi yasa a bitin kada a koyi kowa, kada a hana wani, za ka ga wani lokacin ana bitin ba a san a gayyaci wani saboda shi kullum suka yi, shi baya goyon baya, sai a ce ka a gaya mishi ba daidai ba ne, kuma shi ya zo ya ki goyon baya ɗin ya faɗi ra'ayinsa, wataƙila ya zama ra'ayin nasa shi ne daidai. Wasu sun fi son a mitin komai aka zo da shi kawai a yi na'am, da kuma kuskure ne, ya kamata a samu mai cewa la 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 la, bai kamata ya zama ra'ayin mutum kullum la 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 la, a'a dinka su ne suka fi yawa ba, amma ya zama da dai ana haɗa wannan da wannan, to a lokacin ne za a fita da ra'ayi wanda yake ya fi kusa da daidai. To shi ne Ibn Taymiyyah yake fa hadha aslun yajibu i'tibaruhu, wannan ka'ida ce da ya wajaba a dinga la'akari da ita, ka'idar auna masalih da auna mafasid. Wala yajuzu an yakuna shay'u wajiban, ibn taymiyyah ce bai halatta abu ya zama wajibi ba, aw mustahabban, ko ya zama mustahabbi, illa bi dalilin shar'iyyin yaqtadi ijabahu aw istihbabahu, sai an samu dalili na shari'a wanda yake hukunta wajibcin abun ko yake hukunta zamantuwar abun mustahabbi. Wato duk abin da ka ce wa wajibi, to bai kamata a yadda wajibi ba ne sai ka kawo dalili daga alqur'ani ko hadisi da yake nuna wajibcin abun. Duk abin da wani ya ce da shi mustahabbi ne, aisha a samu lada, aisha za a kusanci ubangiji, to bai kamata a karɓi wannan abun a yi aiki da shi ba da sunan za a kusanci ubangiji, sai idan ya kawo dalilin da yake nuna abun mustahabbi ne. Domin in ka ce almustahabbu, kana nufin ma ahabbahu Allahu wa rasuluhu, duk inda kaga kalmar almustahab abin da take nufi kenan, abin da Allah yake so, manzon Allah yake so. In an ce Allah yana son abu, kaga a ina za a ga dalilin Allah yana son wannan abu a alqur'ani ko a sunna? In an ce manzon Allah yana son abu, inda za a samu dalilin kasancewar abun annabi yana son shi, a same shi alqur'ani ko a same shi a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam? Saboda haka kalmar mustahabi ba tana nufin kawai kai abu ba da ka kawai abinda tunaninka ya yanka maka ya daga maka kaga cewa abu kaza, idan kai za ka samu lada to bari kai, in kai wanda za ka samu lada bari kai, a'a sai idan Allah ne da manzarsa suka ce eh sai abu kaza za ka samu lada. Wal ibadatu la takunu illa wajibatan aw mustahabbatan, ibada ba ta kasancewa sai dai ta zama ko dai wajibi ko mustahabi. Wato inda ba aka ce ibada ne, ko dai ya zama ibada ce ta wajibi ko kuma ya zama ibada ta mustahabi, ibada ta farilla ko ya zama ibada ta nafila. Fa ma laysa biwajibin wala mustahab fa laysa biibada, duk abinda bai zama wajibi ba bai zama mustahabi ba, to wannan abun ba ibada bane. Wa du'a'u lillahi ta'ala ibadatun, mutum ya roki Allah ce Allah yi min kaza yi min kaza yi min kaza, ibada ce. In kana al-madhubu bihi amran mubaha, in har abinda kake roko yayi maka din abu ne da Allah madaukakin sarki ya halatta, to wannan ibada ce. To kaga ibada ko kore ta zama wajibi ko ta zama mustahabi. Idan aka ce ga wani abu ana iya ayi shi a matsayin ibada, kamar a roki wani Allah a matsayin ibada, to wannan yana bukata mu san wajibi ne ko mustahabi ne. Idan ka ce wajibi ko mustahabi, to kana kuma bukata ka san ina ne aka samo dalilin wajibci din alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, to nan ne kuma gizo yake tsaka. Wa fil jumla, ibn taymiyyah ce a takaice dai, faqad nuqila an ba'd as-salafi wal ulama'i as-su'al bihi, an naqaltu daga wasu daga cikin magabata da wasu daga cikin malamai sukan yi roko da shi, bihi anan yana komawa ga zamiri, yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato an samu wasu daga cikin malamai sun ce as'aluka bi nabiyyika, wanda ibn taymiyyah ya ce anan za a dauke shi da ma'anar imani ko da'a suke dafi, an gane ko? Tunda bi nabiyyika anan dole a kaddara wani abu, ko a kaddara imani, ko a kaddara da'a, ko a kaddara mahabba, ko a kaddara zati. Idan aka kaddara zati ai bi zati, ko a kaddara jahi bi jahi, to kowane takadiri idan kai kana bukatar ka kawo dalilin da ya sa ka kaddara jahilin ko zati, ko ka kaddara imani din, ko ka kaddara da'a din. Wanda ya kaddara zati idan ya kasa kawo dalili, wanda ya kaddara imani kuma ya kawo dalili, kaga shi tafsirin sa shi zai zama karbabbe. Yace bi tilafi du'a'ul maut, bi tilafi du'a'il mauta wal ghaibin min al anbiya'i wal mala'ikati was salihin, mala yace sabanin a rada kiran matattu ko wadanda ba sa nan daga cikin annabawa ko mala'iku ko salihai, wal istighathati bihim, ana neman agaji da su, mutun ya tafi faduwa ya kira wasu nan wani shehi, ko yana neman wata bukata ya daga hannu yana roƙon wani shehi, shehin nan yana da rai ko ba ya da rai, ko ya roƙi wani annabi, ko ya roƙi wani mala'ika, ko ya roƙi wani salihi, wa shakawa ilayhi, ko ya kai musu koke-kokensa, fa hadha mimma lam yaf'alhu ahadun min as-salaf, wannan wani abu ne daga abinda babu wani magabaci ɗaya daga cikin magabata da ya aikata shi, min as-sahabati was-tabi'ina lahum bi ihsan, daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai waɗanda suka bi sahabbai ta hanyar kyautatawa, wala raqasa fi ahadun min a'immatil muslimin, ko babu ɗaya daga cikin limamai na musulmi wanda ya halatta dan mutum ya tafi faduwa ya kira sunan wani, babu wani daga cikin limamai na musulmi, ba imamu Malik ko imamu Abu Hanifa ko Ahmad ibn Hanbal ko Ash-Shafi'i ko Sufyan ath-Thawri ko Ibn Uyayna ko wani waɗannan wanda ya taba cewa halal ne mutum yayi wannan, wannan babu shi.
وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعاء، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل أدعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه في، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من الآحاد، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره.
فإبن تيمية عائشة قونا حديثا كما دعوه وتصابور شفتك لذي وجن ننقب وجن شاك سمد قومة akan wannan hadith. Hadithul a'ma hadithun makahu alladhi rawahu at-Tirmidhi wan-Nasa'i huwa min ismi tsani min at-tawassul bi du'a'i. Yace kuma hadithun a'ma hadithun makahu wanda Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito, to wannan hadisi yana daga cikin kaso na biyu ko kashi na biyu na tawassuli da addu'a ta sallallahu alaihi wasallam. Fa innal a'ma qad talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu, domin wannan makahu ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a bi an yarudda Allahu alaihi basarahu, da cewa Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ganinsa. Wato makahu ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kai min addu'a in dawo ina gani. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo baki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, in shi'ta sabarta wa in shi'ta da'awtu laka, in ka ga dama ka ci gaba da hakuri, in kuma kana ga in ka ga dama in yi maka addu'a Allah ya baka biyan bukatarka. Wato annabi ya ba shi zabi, in ka ga dama ka yi hakuri, da rashin idan naka akwai lada gwaggwaba da za ka samu a gurin Ubangiji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa wanda Allah ya raba shi da masoyansa guda biyu da idanunsa, to ba ya da wani sakamako a gurin Allah sai aljanna. Ko ka yi hakuri ka samu wannan sakamako, ko kuma in yi maka addu'a din ka warke, annabi ya ba shi zabi. Fa qala makawan ne yake balid'uhu, a dai a roƙe shi ɗin dai, an ina roƙo kai ne ba, to ai aljannar nan ba akwai hanyoyin ta bayar da shi. Ya ce bal a ud'uhu, a dai roƙe shi ɗin, fa amarahu an yatawadda, annabi ce to je ya yi alwala wa yusalli raka'atayn, ya sallaci raka'a biyu, wa yaqulu ya ce allahumma inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyir rahmati يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفئه فيا. واتو النبي يتيه الولاية سلا شركة أبيه كانت ودع الدعاء يا أبنجدي إنا روبنك دع النبيك النبي الرحمة يا محمد يا من ذن الله إنا فسكنت زواج أبنجدينا بك دكي fi hajati cikin bukatata hazihi wannan liyaqdiha da ubangiji na biya min ita allahumma fashfi'hu fiya ya ubangiji sallallahu alaihi wasallama. Annabi yayi mata addu'a, wato da yazo annabi addu'a yayi mata wani hada, saboda haka ne ma kala shi makahon yace wa shfi'hu fiya, allah ka karbice tansa game da ni, wato ka ba sanya ceto na a hannunsa, in ba ya roƙa ba ba za a ce a sanya ceto a hannunsa ba, dan ya roƙa da ya Ubangiji ka ba shi kaza, shi kuma wannan ba kawai kici ya Ubangiji ka amsa wannan addu'ar da yake mu, an gane ko? Fas'ala Allah an yaqbala shafa'ata rasulihi fihi, ya roƙi Allah ya amsa cetan da annabi yake nema masa, wa huwa du'a'uhu, wannan cetan kuma shi ne addu'ar da annabi yake yi masa. Wa hadha alhadith, wannan hadisi zakarahu alulama, malamai sun ambace shi ne fi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa du'a'ihi almustajab, a cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'o'insa da yake yi Allah ya karba nan take, suna fadar ta a cikin wannan babin ne. وما أظهر الله بركة دعائه من الخوارق والإبراء من الآحاد, سنة فتنسى نتكين أبن الله يدعونا يفتو لشيكال لنا البركة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارق, أبن الله يدعونا من الخوارق إن أبوه أن تتكيس على الآدة والإبراء من الآحاد دوارك لغتو تتكى تهجر الدعاء صلى الله عليه وسلم, فإن الله يسلم ببركة دعائه shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da albarkar addu'arsa li hadha al'ama, ga wannan makaho a'ada Allahu alaihi basarahu, Allah ya dawo masa da ganinsa. To wannan hadisi Ibnu Taymiyyah zai yi walwala akan sa ta fuskoki da dama, zai walwala akan sa ta fuskar waɗanda suka kawo wannan hadisi a littattafansu, da ta fuskar isnadinsa, da kuma ta fuskar ma'anar da ya kunsa. Dan me yake yasa Ibnu Taymiyyah yace wannan hadisi yana nuna tawassuli da addu'a ne ba da zati ba? Ibnu Taymiyyah zai fara fito da wannan cikin bayanan da zai yi a shafukuka kusan kwatankwacin goma masu zuwa nan gaba, saboda haka sai mai haƙuri mu ji shi a hankali, zai fito mana da wannan maganganu da ya faɗa a yanzu a dunkule. Yanzu dai ya ce maka wannan addu'a mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin hadisai da suke nuna irin yadda Allah yake karɓa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam nan take idan yayi. Saboda haka tawassuli ne aka yi a nan da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zatinsa ba. Wannan magana da ya faɗa Ibnu Taymiyyah da ya faɗe ta a dungule ita ce zai dawo ya yi walwalarta a cikin shafuka mai su zuwa, tun daga kan wannan fakara da za mu karanta wa hadal hadith, tun daga nan abin da ya gaba walwalar zai yi. Saboda haka sai mu dakata a nan a karatu na gaba, za mu dora Allah ya kai mu, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan ce don Allah malam ni ne ina sana'ar aikin rodi, to sai wasu arna suka yi min alkawarin za su gina coci za su ba ni aiki, to shin malam don Allah ya halatta na yi wannan aikin ko bai halatta ba? Kauli daya bai halatta ba. Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, ku taimakawa juna akan aikin da yake birri ne, alheri ne, aikin da yake akwai tsoron Allah a ciki. Kada ku taimakawa juna alal ithmi, akan abin da yake safa wa Allah ne, akan abin da yake ta'addanci ne, wuce gona da yi wuce iyaka. Babu ko shakka gina coci ta'addanci ne, safa wa Allah ne, da halatta a ce da taimakonka ne ko nawa za su baka aka yi wannan ba. Kai mai mayakar a ga cewa ba a gina cocin ba ne, ba wai wanda zai taimaka a gina ba ne, saboda ka bai halarta musulmi a gan shi yana aiki a wajen gina coci ba, musulmi bai halarta ba. Wannan kuma yana cewa ya tabbata a hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ashadda an-nasi azaban 'inda Allah yawm al-qiyamati al-musawwiruna, wato mafiya tsananin mutane azaba ranar gobe kiyama su ne masu taswira, masu zane, masu hoto. Fa'al da waye ce, to shin wanda yake yin hoto wani na tama shi ma ya shiga ciki ko bai shiga ba? To wannan kana tambayar da malam alkaki kenan, sautin Qur'an ko ba shi yake zuwa nan yana daukar mu da kamera ba ran juma'a muna tasiri wai ya shiga? A'a, ita ma hoto yake dauka ba, me bambanci tsakanin hoto mai motsi da hoton da baya motsi? Duk ba hoto bane. Kana so da yake ya shiga ko bai shiga ba? Idan ya shiga ya muka kyale shi. halal hakika magana biyu shi ta malamai, inda ce malamai ana ina nufin malaman sunna ba malaman bid'a ba. Magana biyu shi ta malamai ana, wasu daga cikin malamai suka ce annabi ya faɗi wannan magana kuma wannan magana ba ta da tokaciya, don haka dukkan wani wanda zai yi taswira, abinda za a kira shi taswir, to ya shiga ƙarƙashin wannan. Saboda haka bai halatta ya zana hoto ta hanyar amfani da alƙalaminsa, ko ta hanyar ya kwaɓa wani abu ya lillika ya fitar da hoto ba, ko ta hanyar ya ɗauka da kyamara mai motsi, ko ta hanyar ya ɗauka da kyamara mai motsi. Suka ce gaba ɗaya haramun ne, gaba ɗaya ba shiga ba fita. Kuma wanda duk ya yi wannan ya shiga ƙarƙashin wannan hadisin cewa ranar gobe kiyama su suka fi tsananin azaba cikin masu manyan laifuka, domin za a tsitsiye su a ce su hura matsare su kata. To masu wannan ra'ayin ba su yadda su ɗauki hoto, ba su yadda a ɗauke su ba, an gane ku, su ba su yadda su ɗauka ba, su ba su yadda kuma a ɗauke su ba, domin in suka ba da damar a ɗauke su sun shiga ƙarƙashin waɗan ayar wala ta'awunu alal ismi wal udwan, wala ta'awunu alal ismi wal udwan, domin anan sun yi ta'awuni alal ismi wal udwan. To cikin malamanmu waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani, don haka ni har yanzu hotonsa ba ɗaya na gani a duniya, shi ba watakila bai sa ɗauke shi ba, ko kuma da passport ne irin na zai tafi umara ɗin nan, ka ce masa muna karatu wanda zai ko zai tafi umara ne irin a ce sai ya ɗan hoto an liza a passport, kuma aka samu irin masu hoto ɗin nan suka mishe suka gurbe shi, amma hotonsa ɗaya na gani, kaga shi ba ya yadda a ɗauke shi, ballantana shi kuma ya ɗauka. Akwai Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, shi ma yana da wannan asawar, saboda haka shi ma bai yadda ba, bai da ɗauke shi ba, in ka za a ɗauke shi bai sani ba, da yake makawo ne baya gani, za a yi masu kyamara su lallaɓo su ɗauke shi bai sani, amma baya yadda. To akwai kuma cikin malaman sunna waɗanda su suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hoto irin wanda ya samu ana yi a lokacinsa, irin a sassaka butun-butumi na katako, ko a kwaba wani abu a yi shi na tabo, ko kuma a zana shi da kala da zane, kamar abinda aka fi sani da drawing, abin nan a yanzu abinda yake na art, art dukkan wasu zanen da kano art ne. To wasu ka ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kai, domin akwai kwaikwayo a ciki, yayin da mutum zai tsaya kana kwaikwayon yaya hancinsa yake, yaya bakinsa yake, kana ganawa, ko kuma ma ba na wani mutum ba, kai kawai kai kokarin ka kwaikwaya kai ma ka ga ka zana naka ko ka gina naka. Suka ce to wannan manzo Allah ya haramta, yace kuma wannan da yake wanda duk yake yin wannan kamar yana kwaikwayon Allah ne, kuma ranar gobe kiyama sai Allah ya ce ya busa mata rai. Amma wanda zai ɗauki hoto da kyamara mai motsi ko mara motsi, shi wannan babu wani abu na kwaikwayo a ciki, abinda yake faruwa inuwar nan ta wannan mutum ce kawai take mai dutse takarda, amma ba wani abu ne wanda kai kai mu'alaja da kanka ba, kamar mutum ne ya yi rubutun hannunsa sai ya baka ya ce je kai mu fotostat, wanda ya yi fotostat ba a cewa ya kwaikwayi rubutun wani, domin rubutun wani ɗin shi ne dai zai fito a ɗaya takardar, babu kwaikwayon kowa, kamar mutum ya kalli kansa a madubi, madubin nan yana dawo masa da hotonsa ne yadda yake, ba wato ba babu maganar kwaikwayo a ciki, dai ba za ka haramta kallon madubi ba, ba za ka haramta kallon hoton da shi ma kamar madubin ne, kawai wancan madubi baya riƙe hoton, wannan kuma an yi ta da tsarin da za ta riƙe hoton, ko da daga baya za a iya dawowa ta maidaita. To wasu malamai sun yi wannan fatawa ɗin cikin malamanmu na sunna, akwai Sheikh Muhammad Salihu Al-Uthaymeen, Sheikh Salihu Al-Uthaymeen, shi wannan shi ne ra'ayinsa, don haka shi yana ganin hoto a karan kansa ba haramun ba ne, sai idan an kula cewa rike hotel zai jawo zai kai mutum zuwa ga shirka, to sai a haramta, saboda a haramta zari'a da za ta kai shirka. Ce don haka bai halatta ka yi hotuna ka lillike su ba na wani shehi ko na wani malami ka lillika, domin wata rana ya yanka sun gashi za ka dauka shi kake bauta, yau da gobe za a tashi bai shi kake bauta. Amma mutumin da ya yi hoto domin misali abin nan kamar passport na tafiye-tafiye, ka ga wannan an yi shi ne da wata bukata, kuma kamar a cewa ya yi haram, ko wanda yake daukar irin wannan hotuna sai ya yi haram, ko wani ne ake neman shi ake so a buga hotonsa don a gane ina yake, in wanda ya gan shi ya cewa ya gane shi ya gano inda yake, a buga hoton shi a jarida, wannan duk babu wani abu, ko kuma karatu ne darasi ne aka zo aka dauka don mutane su gani su amfana da abin da aka yi, ko wani abu ne wanda ya faru ake so a nuna mutane a aikace su gan shi gashi lokacin da yake faruwa. Ce duk wannan akwai wani manufa da kyau, kuma ba a tsammanin wata rana zai zo a bautawa kawai don kaga malami a bidiyo yana karantarwa ko shi kenan sai ka fara fara bauta masa, ba ba da abin kaga an yi wani rusheshen hotonsa da tsaka har sama alliga a zarin jigilan kullum kana ganin hotel da carbi mutumin da carbi ya kura ma ido haka ba ya ga ka sai ka dauka gidan kushi yake bautawa. To yayin suka ce irin wannan hotel haramun saboda zari'a ce zuwa ga shirka, kuma in kun kula ai masu irin wannan hotel za mu ga shirka da Allah suke da shi, duk masu lika wannan hotel suna lika shi ne da wani kasabi a zuciyarsu, ko a ce zai kare ka daga hau, ko zai ije maka bala'i, ko zai jawo maka yanka wato yanka abin nan customer, ko zai kare ka daga gobara, kuma zai ai gobara shi ma ya kore. To kaga ya ja su zuwa ga shirka, saboda a lokacin da aka lita shi a gaban kantinka ko a jikin mota ko a meye hikimar ka lita shi a bayan mota ko a an gane ko. To wannan duk bai halatta ba. Wannan ra'ayin na biyu ni na fi karkata zuwa gare shi akan ra'ayin da yake cewa haramun ne kwata-kwata, an gane ko, ni ba na haramta hoto gaba daya, ina haramta hoto ne wanda zai bayar zai ba da kofa zuwa ga shirka, amma dan a zo a dau darasi a dau karatu ko a buga hoto a jarida domin a nuna abin da ya faru ko a mujalla, waɗanne ni a wajena ina da tatare da waɗanda suke cewa ba haramun bane. Allah ya mu dace mai da tarihi kamar san ai a duk ne abin da zai iya jawowa a fahimci kamar dan shi kansa hoton ka sai kala kala yanzu kamar hoton ka da abokanka, an gane hoton ka kai da abokanka, kaga ba wanda zai zaci cewa ai da abokan nan naka wata rana a dinga bauta musu, amma ka dauko hoton shi kadai yayi rawani da carbi ko ya daga hannu kamar yana addu'a, kaga mutane su dauka abin da yana da alaka da wani ibada ta bayyana, saboda akwai bambanci ko tunan da zaka yi da abokanka wani biki ko wani abu, ma ya tunanin wai wata rana ɗayan ta za su suna bauta wa don wannan dandazon da wannan ya yi nesa da tunani ko ba. Ai shi ne muke magana ya kake da adamu baya fatan hoto, muna magana da ta yi fatan hoto kamar abin da ka lika a cikin kanka dole ɗanka ya ɗauka wani abu ne. Yanzu ka zo ka misali ka yi hoton Sheikh Abubakar Gumi ko Sheikh Jafar Kalika a cikin ka kasa shi babba, kuma mutumin nan mutum ne mai matsayi mai daraja a idan al'umma, ka gane ku duk lokacin da ƴaƴanka za su taso sun san cewa wani babban mutum ne, ba mamaki su dinga wani yake tare da dangane da shi, kai ƴaƴanka na kuka saba za su yi ba, amma tafiya ake tafiya ilimi yana kara ja da baya, amma a san me zai faru ba, shi dai ya raka mu cewa ai kakanku ba ku san yadda ya dau hotunan nan ba, kun ga hotunan baya so a taba shi ko ka sai su dauka a hotunan yana da wata kadata yana wani aiki na musamman, kaga an kai ga shirka. Kaga da bambanci akan a ce ya zo ziyara makarantar ku misali ka yi hoto da malamai da dalibai, kaga wannan da bambanci duk san da yaro duk dade wanda za a yi yaro zai tashi a ce kaga kakanka lokacin da yana makaranta gashi malam wani ya ziyarce sun yi a ce yaran ka ce a to ko bauta masa suke a dadajin wannan zai zo, don haka akwai bambanci tsakanin wannan da wancan. Suwar nan da nake gaya maka ne na gaya maka suwar duk inda sura ta zo wannan yake ne, domin a wancan lokaci babu irin wannan hala da gaba daya babu irin ta, bai shiga ba dan asali ma babu shi bare ya shiga wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi